Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an yi hutun karshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan maraice na ranar Litinin 13 ga watan Mayu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 da kuma ta yanar gizo a voahausa.com. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu ta radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Masu gabatarwa Maryam Dauda tare da ni Amina Buhari Auna.
Kamar kowace ranar Litinin shirin yau da gobe akan mu'amala ne da zamantakewa. A shirin mu na yau zamu tattauna ne akan sanin haƙoƙin aure domin zaman lafiyar ma'aurata da tarbiyantar da yara. Malama Maryam Lemo ta ce
to na farko in mutum na neman zaman lafiya a gida yana neman ya tada yaran shi yadda ya kamata miji da mata suna da plan so abinda ya kamata kafin mutum ma ya shiga aure na farko ku yi magana ku tattauna ya muke son mu zauna mata da miji a gidan mu
tattaunawar da Maryam da Malama Maryam Lemo ta yi. Bayan haka, za ku ji bayanin da Malam Nur Sani Hanga ya yi akan muhimmancin sanin haƙoƙin aure da kula da iyali.
Wasu daga cikin waɗanda suka halarci taron su ma sun bayyana ra'ayoyinsu akan abubuwan da suka amfana da su. Kafin ku ji duk waɗannan, za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Sai ku biyo mu domin jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe.
Fara da ra'ayoyin da kuka turo mana ta shafinmu na Facebook. Tambayar da muka yi muku ita ce, shin kuna ganin a zamanin nan jama'a na fahimtar haƙoƙin aure kafin su yi auren? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Ansar mu ta farko ta fito ne daga Garba na Hali Kamba a jihar Kebbi inda yake cewa a gaskiya ba sa fahimta ne dalilin da yasa kenan ake ta samun yawaitar mace-macen aure a kasar Hausa.
To sai kuma amsa na gaba daga wurin Abdulkarim Sarkin Hurumi inda shi kuma yace yau da gobe a gani na ba su fahimta sai dai su yi auren kawai.
Sai kuma Alhaji Kabiru Highlanders wanda yace assalamu alaikum gaskiya da yawa ba sa sanin haƙoƙin aure da fatan malamai za su rika koyawa dalibai waɗanda suka balaga a makarantun su.
To ka almasi kaga kuma Muhammad Sani Zayyana Allah sa na faɗi ma sunan shi daidai. Shi kuma yace mana bara in gayyato maman mu Hajiya Uwa Idris ta yi mana sharhi. To sai mu jira ran da za ta zo kenan ko.
Lallai ku Amina. Sai kuma shi Alhaji Awwal Hamman wanda yace a gaskiya ba duka suka san haka ba.
To sai kuma ita Binta Woman Leader Doguwa ita kuma tace mana hakika a wannan karnin aksarin maza ba sa kulawa ko sanin haƙƙin auratayya. Saboda da yawan maza ne suka dauki aure a matsayin abin nishadi ba ibada ba.
Amina kin ga ko ita Fatima Abubakar Ayuba Muhangi ina fatan dai na faɗa daidai. Ta take sau da dama wasu na yi ne amma ba su san haƙoƙinsa ba.
To sai kuma shi Baffaji Suleiman na fada yace ko shakku babu a zamanin mu na yanzu jama'a na sanin haƙoƙin aure kafin aure sai dai ayi kunnan uwar shegu.
Su kuwa Ilyas Ibrahim daga jihar Kaduna da Haruna Salisu su dan fulanin kwara ta suka yi ikon Allah gaskiya ba sa yi ne kwata-kwata.
To sai kuma amsa na gaba ka almasi ka ji wannan shi kuma Yusuf M Ramadan mai Gombawa yace babu wani haƙoƙin aure da jama'a ke fahimta a wannan zamani. Yanzu kuɗi shine komai, in kana da kuɗi sai ka yi ta shan shagalinka.
To Amina shi ko turmiɗi bin Kamis Flatin ta yake a gaskiya yanzu a zamanin nan da muke ciki ma'aurata ba sa fahimtar ko ma menene haƙƙin zaman aure.
Sai kuma amsa na gaba daga wurin Nura Kaita shi kuma yace wasu dai wasu kuma kashi 30 cikin 100 gaskiya ba su san meye aure ba haka nan ake musu saboda yara sun yawa a cikin su saboda haka yanzu gaskiya abubuwan sai a hankali Allah kuma ya sa mu fahimci gaskiya
to Amina shiko Ali Abdullahi Doron Baga take yau da gobe wasu suna neman ilimin zamantakewar rayuwar aure kafin su yi amma wasu soyayya kawai suka damu da ita ba harkokin da Allah ya dora musu ba
to sai kuma amsar Kamal Husaini mai gatari shi kuma yace gaskiyar maganar ita ce ba a san haƙoƙin aure ba
Amina ita ko Fatima Anka cewa take ina ana dai ne dan da gangan kowa ke tauyewa kowa haƙƙin sa Allah dai ya kyauta
to amin to sai kuma Usman Haruna ka almasi shi kuma yace ina kwata kwata ba a fahimta
to Amina sai kuma ansar mu ta ƙarshe a yau wacce ta fito daga Umar Isa mai lafiya mai cewa sosai kuwa ai ilimi ya ratsa kowa a wannan zamanin
to mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu
Lalle Amina kin dai ji yawancin mutane wa cewa suke ba su ma fahimci waɗannan haƙoƙi ba kuma kin ga abin mamaki kullun auren ake yi
kullun kuma akwai wanda ya ce yara sun yawa a ciki da gaske kananun yara ana musu aure
wannan haka yake to bari dai mu je mu ji kuma me za a tattauna akai a ƙarshen makon da ya gabata ne aka yi wani taron shekara-shekara na wata kungiyar mata da ake kira CISAP a takaice a birnin Kano Maryam Lemu malama Maryam Lemu kenan na daya daga cikin waɗanda suka yi jawabi a wajen wannan taron wakilin murya Amurka Muhammad Kuri ya yi hira da ita
gashi kin gabatar da lecture za mu so mu ji ki mana ƙarin bayani a dangane da abin da kika gabatar
to na farko in mutum na neman zaman lafiya a gida yana neman ya tada yaran shi yadda ya kamata miji da mata suna da plan na yadda za su tada yara so abinda ya kamata kafin mutum ma ya shiga aure na farko ku yi magana ku tattauna ya muke son mu zauna mata da miji a gidanmu sai kuma ya muke son mu tada yara tun kafin mu samu yaran in wannan kuma bai zo ya faru ba mutum ya riga yayi aure yanzu yana neman ya yi gyara dan abubuwa ba sa tafiya yadda ya kamata na farko in mata da miji ba su shiri da kyar za ku samu yara da za su zauna lafiya ku tada su yadda ya kamata don tada yara haƙi ne a kanmu ba su roƙi Allah a haife su ba Allah ya ba mu su amma mu muka haife su kuma haƙi na kanmu mu tada su yadda ya kamata bai masu mu ba su tarbiya da karatun da zai taimake su su yi amfani ma kansu kuma ma jama'a rayuwar mu a duniyar nan ba don kanmu bane Allah bai son son kai so in muna son mu yi kokari mu tada yara da wannan dole mata da miji a ce suna zaman lafiya da juna to in akwai problem abinda ni nakan yi shine in bada misalin yadda ni da miji na muke zama muna da abinda mu muke kiran foundations ko yadda ake da five pillars na Islam dole kowane aure yana da abubuwa kaman haka to kaman mai gidana mun kirga mun samu har 11 abubuwan da muka san kowa zai yi na farko shine tabbata cewa mun sa Allah ya zama na farko dan Allah ne ke taya mu mu san hanyar da ya kamata mu bi mu tabbata muna kan siratal mustaqim abubuwan da yake son mu yi yadda zamu harka da juna da yadda zamu mata da yaran mu so Allah first sai na biyu shine abubuwa kaman mu tabbata cewa ba za mu cuci juna ba miji na ya yadda da ni na yadda da shi cewa ba zai duba wasu yayi zina yayi abubuwan nan ba so ana kiran wannan fidelity yawa kuma za mu tabbata mun yi kokari mu rike auren nan da kishi kada mu yadda wani abu ya zai bata shi na uku muna da abubuwa kaman respect cewa ba za mu taba girmamawa yawa ba za mu taba yawa girmama juna ba za mu taba magana da juna da zai sa dan miji kaman ko mata su ji kaman ba su da amfani a cikin auren ko zai zama da su karami a cikin ba san ko ka gane yawa to so but abubuwa dai kala kala da kowa zai zo na dan namu zai bambanta daga na wasu
wani baya jin cewa wani ya an kaskantar da shi an
yawa exactly so respect kenan girmama akwai kuma commitment for life shine damu muna cikin auren nan har mu mutu insha Allah so za mu yi komai da za mu iya mu gyara mu tabbata mun sa abubuwa a ciki da zai sa auren yayi karfi mu rike juna amana kuma suna nan yadda nace nawa 11 so but kowa yana da nashi wani kila biyar ne wani kila 12 ko har 20
tunda kullu wai daga wacce gaba ko a wannan lokaci kuka zayyana wadannan abubuwa 11 kuma zuwa yanzu yaya kuka aiwatar da su
to yanzu ina cikin aure na kusan shekara 28 insha Allah dan ce ya kai kamar shekara 10 da muka fara wannan abun me yake rike auren mu me abubuwan da muka tabbata indai muna yi insha Allah auren nan zai zo na lafiya zamu ci gaba a hanyar da ya kamata so mun yi wannan so na farko shine indai kai mutun da matan shi ko mata da mijinta suna zaman lafiya insha Allah na biyu shine ta da yara zai fi sauki don shirin din nan dai sa ku tattauna ya ya kamata mata da su wani irin tarbiya bamu ba su
kenan lokacin da kuka zayyana wadannan abubuwa kuke kuka sa su a rai cewa za ku yi amfani da su a wannan lokacin ma kuna da yayaki
eh amma mu mun dakata har shekara 7 kafin mu samu yara kuma da gangan ne wannan dama mai gida na yace ya san amfanin ko irin nauyin aikin da uwa za ta yi kan yara yana son ya tabbata cewa ni na kai lokacin da zan iya yi yadda ya kamata kuma shi ma of course same thing cewa shi ma zai iya sa hannu ya taimake ni kada ya zama ni kadai ne ke tada yara
wannan ya gani cewa baki girma ba sosai da zaki iya daukar dawanye tarbiyar yara
ni na san ban girma ba lokacin ba ma sai ga ya mun ba domin lokacin ina da son kai sosai kuma muna fada kuma mun yi ma juna alƙawari cewa ba za mu kawo yaro cikin duniyan da ba soyayya tsakanin mu ba wannan respect girmamawa babu kaza 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 so sai da muka kai inda muka san cewa mu muna zama lafiya sai muka ce to lokaci yayi mun fahimci juna mun fahimci rayuwa lokacin ne sai muka fara roƙon Allah muka shirya cewa insha Allah wannan haƙin insha Allah za mu cika amanan da ke hannunmu in muka samu yara Allah kuma sai ya bamu sai muka fara abubuwan da na so shine gidana har yin ma yara wanka har ba su abinci duk ya yi tare da ni sai banni ya ce ni kadai zan yi wannan ba yawa ya taya ni su tare muka ta da yaran kuma muna kusa sosai da su duk abubuwan da ke damun su suna fada mana don yadda suka ga muna tashi da su tare
wai kuna samun gamsuwa da yadda kuke aiwatar da wadannan abubuwa na rayuwa da kuka shimfidawa kanku yanzu a yanzu kuna samun gamsuwa cewa yes haka abubuwa suna tafiya
alhamdulillah domin yadda nake din mun jira ya sa abubuwa sun fi mana sauki din mun san abin da za mu shiga mun shirya alhamdulillah yadda nake yaran mun gode Allah yadda muka so su tashi of course kowane yaro daban kowa halin shi daban zaka iya raka doki inji bature zaka raka doki bakin ruwa ba dole sai ya sha ba amma muna ganin yadda suke da kishin mu na farko kuma suna tsoron Allah amma kowa halin shi daban dole a samu wanda zaka ga lalle ya bude hannu ya karbi komai da ka bashi kuma daya a cikin su shi ma yana dan a hankali dai ni zan yi yadda ni na ga dama batkin shi zuciyar su Bature zai ce is pure yana da haske yana da tsarki so insha Allah Allah zai kawo shi kan hanyar da ya kamata but ba za a ce yaron ya iskanci ba alhamdulillah ba sa shan kwaya ba sa iskanci kuma suna da kishin Allah suna da kishin iyaye sun girma daya 22 daya 18
kamar lecture da kike wurin awa daya kin mai da hankali ne kamar ba da tarihin watakila da kika taso da yadda kike tafiyar da harkokin ki na iyali da zaman auratayyar ku sai sauran misalai da kika bara me yasa kika ta ba wa mutane misalan cikin gidanki da yadda kike mu'amala da mai gidanki da yaranki da sauransu
domin kullun mutane suna gani kamar su kadai ke going through wani abu su kadai yawa amma in ka ji wani yace ga abin da shi ma yake yi sai ka ji ah ashe ba ni kadai bane kuma wani lokaci abin da ni zan fada daga wannan ne za su koya because za su ji cewa ba su kadai bane kuma ga yadda aka gyara abun ba ni da wani example da zan je in duba littafi in ce zan fada because ba zai zama daga zuciyana ba ko ina maganan aure ma yadda za a gyara aure na kan fada duk mistake kuskure da ni nayi da muka yi aure na kan ce da baki na ba kyau duk abu da ke mind ina zan fada ko yadda zai mace hankalin shi ya tashi in bata mai rai ban damu ba so ina fada kuma abin da ya faru da nayi haka sai daga baya muka zo muka gyara na zo na ga mistakes dina na fara gyara kaina a lokacin alhamdulillah sai abubuwa suka zo suka yi settling yanzu ko mai gidana ko bana nan na san kai mashi magana zai ce abin da muke da yau yafi abin da muka samu 28 years ago 28 tun da muka
yi kina ganin cewa mutane za su fi amfanar abin da kike kai ya aikace fiye da watakila ki kawo wani tarihi da misalai na wanda watakila gani kika rubuce ko kuma labari aka baki
ina hada su amma na fi son in bada examples na kaina misali na kaina domin shike taya mutane wani lokaci kaji cewa ba kai kadi bane so na fi son ina using stories din na kullum
me yasa gonki daga ce
okay to zaman aure shine a zona mata da miji ayi magana ayi shishirya abubuwan nan da za su zama cewa kowa zai yi wanda ni na so in nayi miji manje na nayi ba zai cuce ni ba ba zan cuce shi ba ba zan yi mashi ƙarya ba ba zai min ƙarya ba abubuwa da za mu sa shine kaman dokan aure yawa zai iya 10 zai iya 20 zai zama biyar kowanne da yafi maku ko kuka san juna amma ka tabbata cewa wannan zai rike abun nan amana ba zai je yayi wani abu da zai bata abubuwan nan dokan da kuka saba batun zaman lafiya aure kullum mutum ni ina duba aure na kaman gona ni ne manomi ni da mai gidana aikin mu shine mu sa katanga a auren mu rike shi da kishi sai mu ci gaba muna shuka abubuwa da zai taimake auren mu ya karu kuma muna kokari mu cire duk cuta duk irin abubuwan nan da za su shiga gonanka da za su bata maka sai mu ciccire wannan yawa su ciya wanda za su tashi a cikin gonanka sai mu ciccire wannan sai mu ta kara mu tabbata akwai ruwa akwai rana da zai shiga da fertilizer taki da zai taimake auren ya ci gaba so haka ni nake ganin aure kuma in kowa ya rike shi da wannan kishin kuma ya kawo Allah ciki yana tsoron Allah insha Allah auren zai tashi zai je hanyar da ya kamata
yanzu kuma ga tattaunawar da Mahmud yayi mana da Malam Nur Sani Hanga akan maksudin taron
Manur gashi an yi wannan lecture da aka saba yi dama shekara shekara kuma maudu'in ta bane shine yadda za a wato gina zuriya a gida na auratayya mai inganci a takaice a dunkule an yi sharhi da an gabatar da makalu an yi tambayoyi ma da sauransu me zaka yi mana a takaice a dunkule abin wato alfanun wannan al'amarin da kuma darussan da ya kamata kowa ya tafi
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan taro wanda ka gani an yi kungiyar sisters saving for paradise wanda ake faɗa da a takaice da suna sisab ita ce ta shirya kuma al'adar wannan kungiya ce ta mata duk shekara a cikin irin wannan wata na Ramadan suna shirye irin wannan taro domin a tattauna abubuwa na zamantakewa wanda za su inganta rayuwa ta jama'a a cikin musulunci duk shekara suna zaben maudu'i ko matashiya wanda za a yi magana a kansa a bana abin da yake aka dauka aka yi magana a kansa shine wato yaya za a gina wato iyali gida na aure na gari kuma menene abin da yake wato ake gani zai kawo magani ko waraka ko sauki da irin abubuwa da ake samu na matsaloli a cikin rayuwar auratayya musamman yawan sakin aure wanda ya addabi kowa yanzu ana cikin wani lokaci wanda yake babu wata kotu a cikin wannan jihar tamu wadda ba za ka je ka iske da mace tana jiran a saurare ta ba wato ta nemi alkali ya kashe aurenta ko kuma ya kwato ko ya karbo mata wani haƙƙi nata daga wurin wanda yake ya sake ta ya ban mata yara a hannunta
to gashi malam an gabatar da makalu akan wannan batu mai fadin gaske kuma mai muhimmanci waɗannan darussa daga malaman da suka wato gabatar da makala waɗannan ababen darussa kake ganin sun bayyana ya kamata kowa ya dauka
darussan da yake aka koya gaskiya suna da yawa amma a takaice muna iya farawa da cewar an sha hankali akan a duba a gani cewar shin wannan matsaloli da ake samu a cikin auratayya menene usulunsu a cikin abubuwan da aka ja hankali wanda yake wato za a iya cewa sabo ko sabon tunani shine shin wai mu a nan kasar mutane lokacin da suke aure sun san sun ilmantu an koyar da su menene aure meye haƙƙin ma'aurata kuma ya kamata ɗabi'a ta zamanto a gidan aure wannan kamar yadda malamai suka ji hankali aka ya sha bamban da facewa mutum ya gani ana yi ko kuma abin da ake faɗa lokacin ɗaura aure a ce to daga yanzu haƙƙin ci da ciyarwa da tufatawa da ilmantarwa ya zamanto haƙƙin miji ya soka da kan iyayenta cewar aure abu ne wanda yake na rayuwa yafi ƙarfin haka kuma da Allah matsalolin da suke samu wato abu suke biyo baya suna faruwa ne saboda mutane ba su nakalci menene yasa ake yin auren ba kuma ya yi kamata mutane su yi dabi'ar su a cikin aure to abinda malamai suka faɗa cewa farko tukunna duk abinda mutum zai yi a cikin koyarwar addini dama ya zamanto zai yi shi saboda Allah wato ya zamanto aure usuli mutum zai yi shi a matsayin ibada saboda Allah wannan ya fara zamantowa shine kan gaba shine kwalkwali shine kuma a zuciyarsa kafin wato abin da zai biwa baya ya zamanto cewar wannan ina sa ran zamu daidaita ina kaunarsa na ga me zai tausaya mun ko na ga za ta tausaya mun ko za ta biyayya gare ni ko kaza
idan waɗannan irin waɗannan darussa muhimmai da ka ambata yaya kake ganin mutane ya kamata su dorar da su su yi aiki da su kuma a dore akan su
to idan ka saurara zaka ga cewar kirayen da malamai suka yi wato iri biyu ne akwai ɗabi'u waɗanda yake ɗaiɗaiku kowa zai iya yi wato ma'aurace namiji akwai abin da idan yayi zai ketuta aure ya inganta shi mace ma'auraciya akwai abin da yake haƙƙinta ne idan ta yi ta ba da shi zai ketuta aure zai dawoma da shi banda haka kuma akwai abin da yake sai al'umma ta taimaka domin wasu fitinu da wasu abubuwa da suke tasowa za a ga cewa ya fi ƙarfin mutum shi kaɗai idan da taimako makota da mutane a gari kowa a bi zama bai daya cewa a'a abu mun yarda ba daidai bane to ba zan yi shi ba don kaina ba don jama'a kada in fitine su abu kaza daidai ne amma kuma gashi yana kawo matsala kaza wanda tana cutar da jama'a to idan muka bada haɗin kai ba mu yi ba kowa zai zauna lafiya sannan kuma haure ya zamanto a san cewar shi ma wato wajibin da yake kansa ya fi ƙarfin na ma'aurata in mutum ya yi abu saboda Allah to ya kamata ya yi shi kuma saboda Allah dodar ba wani gefe ka gani a cikin bayanan da malamai suka yi akwai maganar cewar haƙƙi na yara cewar tarbiyya tana daga cikin manya-manyan abubuwa da ya kamata cewar ma'aurata su yi la'akari da shi da zarar an fara samun wato abin haihuwa to iyaye ya kamata kuma ba kawai su tsaya suna kallon kansu ba su riƙa kallon kuma abin da Allah ya ba su kuma ya zamanto wani ƙuduri ne na rayuwa gaba ɗaya ba na cewar na gaji ba ko kuma ai nayi kaza duk abin da ya shi kenan duk wanda ya ƙudurta haka to zai himmatu wurin girmama auren da girmama abdazi da girmama juna da kuma girmama tarbiyyar idan tarbiyya ta wannan ta kyau ta tabbata to alhamdulillah wato mustaqbal wato goban al'umma za ta kyau domin kowane gida wato gida wuri maraya ne wanda yake mutane ke ma'aurata za su fara su biyu iyaka rayuwar su kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da wani jini wanda shi kuma zai tashi shi kuma ya ci gaba da wato rayuwa idan haka aure muhimmancin sa yafi karfin kawai ma'aurata biyu wannan a cikin darussan da malamai suka gaya mana a cikin kuma wanda suka yi magana sun kawo misalai wasu ma abin da yake shafi rayuwar su da yanda suka yi da kuma yanda ya taimaka musu wanda yake idan mutum ya bi wannan cewar rayuwa ba bangare ɗaya bane ba kowane al'amari muhimmi ne kai miji haƙƙinka amma kuma akwai haƙƙinka amma me haƙƙin matarka ka bata kai miji haƙƙinka haƙƙin matarka amma menene haƙƙi na ƴaƴa ka ba su kai miji haƙƙin waɗannan usura naka to amma me haƙƙin makota duk waɗannan abubuwa sai sun haɗu an yi sannan da'i sannan a ƙarshe an yi kira da cewar to Allah ba mutane su zo kawai su koya ba a cikin abubuwan da yake aka faɗa wanda ya shafi ɗaiɗaiku suna da yawa ba za su kasa wato biyar zuwa goma ba to aka ce kowane wanda yake madalci ya ɗauka kansa alkawari bisa abin da yake gani zai iya ko wanda ya dame shi ya ɗauki wani abu guda da ya ce to Allah ya yarda wannan shekara
ba za ta cewayo ba sai na dabbakar da shi idan abu ne kuma wanda yake shafi jama'a to an kalubanci gaba ɗaya ta kungiyar da ta tare wannan taro to Allah ne yakon kawai a zo a yi magana akan ma'arifa an koya an sani a dauki wani abu mana a gani wanda yake na jama'a menene kungiya za ta iya ta bada gudunmawa ta inda yake idan Allah ya raya mu baɗi mun zo za a ce to a cikin abubuwan da aka zayyana to yanzu ga wani guda daya alhamdulillah ga irin gudunmawar da muka yi ga irin matsayin da aka ci to idan ana yin haka ana koya ana dabbakawa to shine al'umma za ta ci gaba shine kuma zamantakewa za ta yi kyau idan zamantakewa ta yi kyau irin yanda muke wannan rayuwa kowa ina kokawa ba dadi a makota ba dadi a gidaje tarbiya ba ta da kyau babu ragayya akan titi idan ana yin wannan a hankali wasu ka dauka wasu za su gani su ma su dauka kamar inda aiki yake inda yana alheri ne ana yin sa aka daure wani zai dauka haka za a yi ta yi ana ta dauka har sai zamanto jama'a ta zamanto duk bai daya tana ta koyo kuma in Allah ya yarda ta haka sai zamanto abubuwan da ake kokawa na rashin jin dadi sai a riga ganin a zahiri suna gyaruwa.
Madalla a gaida Muhammad Kwari da Malam Nur Sani Hanga da wannan bayani. Su ma waɗanda suka halarci wannan taron ba a bar su a baya ba Amina don ku sun bayyana ra'ayoyinsu akan abubuwan da suka koya.
Ya sunanki?
Sunana Halima Sani Shanunu. Gaskiya abubuwan da na koya ba sa kidayuwa. Amma dai kaɗan daga abin da na koya shine farko ma kafin mutum ya yi aure ya san shin menene ma auren ka san wa zaka aura me makasudin auren to shine gaskiya main abin mutum ya gina auren shi akan turbar sunna yanda zaka tarbiyyantar da ƴaƴanka in ka same su da zama da miji duka dai da in-laws duk kowa da kowa da ma al'umma gaba daya
to yanzu kina da aure
a akwai dai niyan auren
ya kika daura da mara to
gaskiya na ma daga na kwance wancan damaran na daura wani sabo ne saboda nan wani lecture da muka samu ya kara tsumani zance sosai akan yanda zan tunkari shi auren kansa
sunana Halima Shu'aibu
gashi an yi lecture taken ta kuma shine yadda za a gina ingantaccen gida na iyali tasu da tarbiya ke kuma gaki sabuwar amarya me kika karu da shi
gaskiya duk yawanci abin da aka yi magana akai daidai gurgudu a gidan muna kamantawa iya gurgudu saboda da yadda muka tashi muka ga yadda iyayen mu ke yi da irin yanda suke hakuri da juriya da duk wani irin yanda suke handling issues din su gaskiya alhamdulillah kuma gaskiya ni shekaran mu biyu amma dai har yanzu ba wanda ya taba jin kan mu ba wanda muka taba kaiwa kara saboda daidai gurgudu mukan zauna ne yi maganan matsalolin mu da ni da shi kuma gaskiya tsakani da Allah har da hakuri kashi kusan 40 daga cikin duk wani abu yana dai dangantaka da hakuri
wai hakuri kuke yi ko kuma fahimtar juna kuke
eh gaskiya akwai fahimtar juna saboda ni na maida shi kaman aboki na shi ma ya maida ni kaman abokiyar shi shi yasa ko matsala muka samu zamu zo ni da shi mu zauna in ga ya mishi a kamun wannan ba daidai ba to amma irin yanda zan ma fito in mishi magana da yanda shi ma zan ce dazu kamun magana ban ji dadi ba ka daga muryarka
kun sa mai huwa
ba mu samu ba
haihu batun yadda za a yi raising children a basu tarbiya wacce ta gaba da makala take cewa da ita da mijinta sun zauna sun shata wasu abubuwa waɗanda za su yi amfani da su idan suka sami yara kuna da irin wannan tunanin ko kun yi
haka ne gaskiya ko a irin hirar a zauna irin na raha din nan da sauransu mukan zauna mu kayyade in muka haifi yara ga abin da za mu yi ga yadda za a yi daidai gurgudu dai irin wanda muka tashi muka ga iyayen mu suna yi suka ba mu kuma in Allah ya yarda muna kokari mu ba su wanda yafi haka
sunana Khadija Muhammad Saleh na koyi cewa ya kamata mu yi hakuri mu mata mu yi hakuri mu rungi mukaddara duk lokacin da ta zo mana da kuma mu koyi da iyayen mu kyakkyawan abin da suke yi mu koyi da shi saboda mu ma mu ba wa yaran mu tarbiyya kyakkyawa kuma hakuri dai shine ginshikin komai duk abin da zaka yi sai kai hakuri kuma duk mai hakuri kullun yana cikin riba
to
jama'a, ƙarshen shirin yau da gobe kenan na yau. Da fatan kun ji dadin shi kuma kun amfana da darasin da ke ciki. Sai kuma gobe Talata war haka da izinin Allah mu dawo muku da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da wacce ta bada umarni Julie Lavis Gresham, da injiniyan mu na yau Mr. Al Santos. Ni Amina Buhari Auna ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. A sharuwa lafiya.